This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarki Hashim Gumel. Jiya Asabar, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya kawo karshen ziyarar aiki da ya kai kasar Faransa, inda ya kammala ziyararsa ta farko ta kaddamar da wani yunkurin diplomasiya na tsawon makonni shida, wanda mazar zaki cewa na iya sauya tsarin tsaro na Turai. Daidai lokacin da Nahiyar ke shirin yin zaben yan majalisar dokoki, zaben da zai iya kawo sauyin siyasa a ciki, a daidai lokacin da Biden ke jaddada bukatar haɗin kan duniya. Na yi imanin cewa muna cikin wani lokaci mai muhimmanci, ba wai kawai ga Ukraine ba, amma ga gaskiyar makoman tsaron Turai. Lior Alad, wani abokin ziyara a cibiyar Turai a Clinton Council kuma tsohon sojan Faransa, ya shaidawa muryar Amurka. Abubuwan da ke kara dagula al'amura a cikin kwanaki masu zuwa, ɗaruruwan miliyoyin masu jefa kuri'a na Turai za su samu mambobin majalisar Turai mai wakilai 720, idan masu jefa kuri'a suka zaɓi wakilai masu ra'ayin mazinjiya, in ji manzarta. Hakan na iya mai da nahiyar fuskantar mawuyacin hali zuwa nan gaba. Sojojin Isra'ila sun ceto wasu mutane huɗu da aka garkuwa da su a tsakiyar Gaza jiya Asabar. An tsare su ne tun bayan harin Oktoba da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Fiye da Falastina 200 ne suka mutu a yayin harin ta sama, a cewar jami'an Hamas, ɗaya daga cikin hare-haren da Isra'ila ta kai a yankin. An gudanar da aikin ceton ne a unguwar Al-Nusrat mai yawan cunkoson al'umma, kamar yadda kakakin sojin Isra'ila ya bayyana. Rear Admiral Daniel Hagari ya ce ya san kimanin mutane 100 da suka mutu Falastinawa ne, kuma bai san adadinsu na 'yan ta'adda ba. A wata ganawa da manema labarai, an kuma kashe wani kwamandan dakarun Isra'ila na musamman, inji shi. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce ceton ya fuskanci kalubaloli. A cikin warsarwa da ya fitar, ya ce sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta mai tsanani a cikin mafi haɗarin muhalli a biranen Gaza, inji shi, inda ya kira shi ɗaya daga cikin manyan ayyuka na jarumtaka da ban mamaki da ya gani a cikin shekaru 47 da ya yi yana hidima a cikin sojojin Isra'ila. A ɗaya ɓangaren kuma, wani jami'in Amurka ya ce an kai agajin abinci da ake bukata a Gaza daga sabuwar tashar Amurka ta gina. Jami'in ya faɗa a ranar Asabar cewa ma'aikata sun kai kimanin fan miliyan 1.1 na abinci zuwa Gaza da mashigin ruwa. Tunda sojojin Amurka suka gina tashar ta wucin gadi ta yi kusan mako guda ne kawai kafin iska mai ƙarfin gaske ta lalata a ranar 25 ga watan Mayu. An sake haɗe yankin da ya lalace zuwa gaɓar tekun Gaza a ranar Juma'a, bayan da aka yi gyare-gyare a tashar jiragen ruwan na Isra'ila. Tashar ta dawo da hanya ɗaya tilo da ake samun abinci da sauran kayan agajin gaggawa ga Falastinawa da suka makale a yakin Isra'ila da Hamas na tsawon watanni 8. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayanan kimiyya da aka tattara a cikin jerin kasidu na hukumar lafiya ta duniya da ta gabatar a wannan makon sun nuna illar da sauyin yanayi ke haifarwa a muhimman matakai na rayuwar ɗan adam. Waɗannan sun ba da muhimmin shaida ta kimiyya, kamar yadda lafiyar mata masu juna biyu da jarirai da ƙananan yara da matasa da kuma tsofaffi ke fama da gurɓataccen iska da kuma haɗarin yanayi daban-daban da suka haɗa da gobarar daji da ambaliyar ruwa da tsananin zafi. A cewar Anita Portela, daraktan sashen hukumar ta WHO na mata da jarirai, ta faɗi a taron manema labarai a ranar Juma'a. wannan shirin tana da muhimmanci sosai saboda tana nuna manyan haɗarin kiwon lafiya a kowane rukunin mutanen da aka ambata in ji Fotela. Daga ƙarshe ɗan sandan gini sun ce wasu ƴan bindiga sun harbi wasu ma'aikatan gini huɗu a wani asibiti da ke kusa da sansanin ƴan gudun hijira da kuma kan iyaka da Somalia, inda wata ƴan ƙungiyar ƴan bindiga ke kai hare-hare. A baya dai an sha kai hare-hare a gundumar Garissa da ƴan ta'adda Al-Shabab suka tsallaka ta kan iyaka. ƴan sandan yankin sun ce har na ranar Juma'a mai yiwuwa ma wata ƙungiya ce da ke wasu makamai ta kai wadda ta gargaɗi ɗan kwangilar da ya nisan ta daga yankin. A arewacin Kenya dai ƴan kwanakin nan ana ta samun tashashin hankula da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Hare-haren na baya-bayan nan sun tilasta wa gwamnati da dakatar da shirin sake buɗe kan iyakar Kenya da Somalia mai nisan kilomita 698.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar jigo sun da ke taɓo jifatutu a da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin da yaran jizo. Sunana Halima Abdullahi jagoran shirin. Kamar yadda muka yi alƙawarin kawo muku bayani daga bakin ƙwararru da suka kirkiri wasu manhajojin baiwa matasa shawara a yanar gizo, wato mentorship apps. Shirin da wannan mako ya ji ta bakin matashin da ya kirkiri manhajar View vs You, wanda zai fara mana bayani akan dalilan da suka kai ga wannan cigaba.
Sunana Ahmad Muhammad, ni ne CEO da kuma founder wanda ya kirkiri manhajar mentoring mai suna You vs You Mentoring Academy. Ni na zo ƙasar Turai a lokacin da nake shekara 14, ba uwa, ba dangi, ba abokanai, kuma ba fahimtar Turanci nake sosai a lokacin ba, kuma da Allah ya taimake ni gwamnatin garin ta samu ta taimaka min, sai aka fara nuna min wasu manya a cikin anguwa wanda ake kira mentors kenan, da kuma malamai suna koya min abubuwan da ya dace da kuma wanda bai dace ba, wanda mutum zai kiyaye, irin suna nuna min abin da ya kamata na yi da wanda bai kamata na yi ba. Inda ina so nema in zama na gari a cikin wannan ƙasa ta Birtaniya. So da tafiya ta yi tafiya dai har nema na fara mallakan hankalin kaina, na ga cewa wannan abu ne mai kyau, wanda a yau nema ina da kamfani na a nan UK mai suna You vs You wanda nake taimakawa shawaran matasa. So na saba zuwa Nigeria alhamdulillah, kuma ina ayyuka daban-daban.
To ka yi mana shimfiɗa akan dalilin ƙirƙiro wannan manhaja, sai dai za mu so ka yi mana bayani akan wani abu ɗaya da ya yi sanadiyar ƙirƙirar nan.
Abin da ya sa na kirkiri wannan abu, a lokacin da nima na fuskanci kalubale da yawa a ƙasanan ƙasar Turai, akwai mutanen da suke a kullun suna yawan kira na su tambaye ni abubuwa yake me nake so na yi, irin su bani guidance na yanda zan yi in ci gaba da tafiya da rayuwata ba tare da na fada hanyar da bai kamata ba. To a yanzu a misali a arewacin Najeriya, wanda akwai matasa da dama, maza da mata, wanda suke so su yi abubuwa da kansu, wanda ba sai sun jira wani ya zo ya musu ba, amma matsalan da ake samu shi ne babu professional a wurare daban-daban da za su zauna da waɗannan matasan su nuna musu cewa in kai kaza shine zaka samu cimma burinka a bangare kaza, su yanda suka kai inda suke. Ko kuma wani zubin za ku ga akwai mutanen da su suna so su bada lokacin su taimaka wa wasu, amma garin da suke ko kuma yanayin aikin su bai ba su wannan daman ba. To ni kuma alhamdulillah na zauna a garin nan, nayi aiki a mayor's office, wato gwamnan London kenan, kuma ina ɗaya daga cikin committee members inda suke kirkiri wani framework na mentorship. To da na duba wannan abin, na ga cewa to ko nan Turai ma sun ga amfanin wannan mentorship din, cewa tunda sun fuskanci cewa boko ba na kowa bane, wani ai Allah ya yi arzikin sa cikin business dai, amma haka kuma dole sai wani ya nuna masa hanyar da za a yi wannan business din. To shi yasa na kirkiri wannan manhajar, da na ga cewa ina yawan zuwa Najeriya, akwai masu neman taimako da yawa in bangaren irin ya za su cimma burin su na rayuwa. To kuma bayan haka akwai mutanen da na zauna da su da dama, su masu suna so su bada gudunmawa amma ba su san ya za su yi ba. To dalilin abin da yasa na kirkiri wannan You versus You mentoring app din kenan.
Na'am, Ahmad, idan mutum ya sauke wannan manhajar akan waya, me zai amfana da shi?
Idan ka je kan wannan manhajar, zaka ga irin professionals a bangare ko banking ne ko aikin gwamnati ne ko kasuwanci ne irin abubuwan da kake so kai. Idan ka je kai zaka karanta menene profile din su ko sun yi jami'a ne suka kai inda suke ko kuma akwai sun taso ne suna kasuwanci to zaka yi connection da mentor din idan kai connection da wannan mentor din ko yana Kaduna ne ko yana jiga ko a America yake kai inda kake din nan ba sai kai tafiya ba to mun dauke ma duka wannan wahalar na cewa kana tunanin mutum yana so ya taimaka ma amma ba daman ya zo inda kake to akan wannan manhajar duk komai yake kuma za ku yi booking an appointment akan app din a lokacin da yake da dama zai baka irin misali minti 45 ku tattauna wani session din kila sati 8 ne wata 3 wata 6 ko kuma wani abu kake so ka koya ya nuna ma ko kuma shi ma kansa zai iya kirkire video ne wanda idan ka je zaka kalla kaman kana zuwa makaranta kenan amma online wanda ba gode kodai wasu zaki ke magana da mentor ɗinka ba
to masu sauraro kar ku saba shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amerika yanzu bari mu koma gare ka Ahmad waɗanne damammaki ne masu ba da shawarar ke da su a cikin manhajar
mentors din za su samu daman da za su yi mu'amala da mutane daga kasar Turai da kuma kasar Najeriya sannan su ma mentees din matasan kenan za su samu su haɗu da mutane daga fanni daban-daban ko likita mutum yake so ya zama kana da wanda zai baka shawarwari cewa ga abubuwan da ya kamata kai idan kana so ka kai matsayin da kake to dalilin abin da yasa na kirkire wannan app din kenan saboda na fahimci cewa akwai mutane da dama wanda suna so su yi wani abu da za su kai alfahari da rayuwar su amma ba su da wanda zai iya dora su akan hanyar da ya kamata matasa za su yi su downloading din sa kuma su samu su connecting da professionals daga sector daban-daban su samu su taimaka musu da hanyoyin da ya kamata su bi da za su iya su cimma burin su in Allah ya yarda
madalla yanzu bari mu je daga bakin kwararru da take cikin masu ba da shawara a dangalin university
sunana Khadija Yakubu Ashaddi ni malama ce a Jami'ar Federal University da ke Lafiya Nasarawa State kuma ina daya daga cikin mentors manhajar university wadda suke bayar da shawarwari a fannin rayuwa a wannan lokacin to ita wannan manhajar university zamu iya cewa ita ce ta farko a arewa wadda take da damar shigowa da matasa wanda suke neman shawarwari dangane da kwarewa a bangaren rayuwarsu na musamman da kuma mentors waɗanda za su taimaka musu wajen ba su wannan shawarwari
na'am a matsayin ki na kwararriya a dandalin na university ta yaya matashi zai yi amfana a nan
ita wannan manhajar ta university ta ba da dama wadda a matsayin ka na matashi za ka iya samun wanda zai baka shawara ta hanyar ka kira waya ko zoom ko kuma ta whatsapp ko email diddi wadda shi mentor ɗinka ɗin ya zaɓa cewa zai iya baka shawara ko ya horar da kai akan wannan fannin da ka ɗauka misali kamar ni da nake a matsayin malama ta jami'a ina ganin a cikin ɗalibai na akwai wanda da daman su ba za su samu daman ko zarafin su su tunkare ni a offices shi gashi suna jin su kware a wannan fannin wani irin shawara zan iya ba su ba to amma da wannan manhajar inda kusan kowane ɗalibi a Jami'ar Federal University yanzu yana da shi akan wayarsa kuma akwai hoto na a matsayin na mentor yana gani kawai zai clicking zai buƙaci na ba shi shawara kan wani karatun da yake da shi a gaba to kin ga wannan ya sauƙaƙa lamari na zuwa ka je ka samu mentor a wani gari daban ko kuma ofishin sa wanda a lokacin ma yana tare da wasu ayyukan da yake
to mun gode al'umma ke daga na baya-bayan nan sun nuni da cewa an fara ganin sauyi a yanayin yadda matasa a arewacin Najeriya ke karɓar tsarin samun jikon ba da shawara na rayuwa kama daga masu amfana da dandalin Arewa Youth Mentorship Program da dai sauransu kuma an fara samun fa'idar amfani da wannan tsarin na mentorship to masu sauraro gaban shi da kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amerika sai kuma bakin mu da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gaba su ce mana fatan alkhairi ku kasance cikin ƙoshin lafiya ni salam
madalla
Allah na kaunanku na goma takalma sun kai goma yana da wando goma rigun na sun kai goma sannan wani bada salifa duka Allah na kaunanku
da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da ake kira da heat stroke a turanci Heat stroke na ɗaya daga cikin cututtukan da ke da alaka da zafi wanda tsananin zafi ke haddasawa kuma cutar tana da tsanani tunda takan kai ga rasa rai kuma cutar tana aukuwa ne yayin da jiki ya gagara sarrafa zafi ko kuma yayin da zafi yayi yawa a cikin jikin dan adam hasashe ya nuna cewa a ɗan kwanaki masu zuwa murabba'in rana a ƙasar Saudiya zai iya kaiwa maki 50 na ma'aunin Celsius wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da jagoran likitocin da ke kula da alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail game da wannan cuta ta heat stroke da kuma irin matakan da ya kamata a dauka don kariya inda ya fara da yi mana bayani game da ta kanta cutar ta heat stroke kamar haka
heat stroke yanayi ne da yake zuwa lokacin da zafi yayi yawa musamman idan ya kai daraja 40 a cikin jikin mutum wanda bai wuce so da yawa 37 ne ko da wasu dugo amma in ya kai 40 to wannan ya kai ga daraja wacce ake cewa heat stroke sannan yana iya kawo komai har mutuwa ma yana kawo
to likita shin menene ma alamomin wannan cuta ta heat stroke
alamomi wanda suka fi aka fi ganewa shine mutum zai so majin kishiruwa na makura wanda zaka ji gashi nan yazo wani kuma ba zai ji ba sai dai so majin ya dinga jin dan jiri-jiri a dan jikinsa na ciwo sannan ya dan dinga jin kamar hayyacinsa ya so mu fita daga jikinsa sai ya so majin ciwon kai shi ba ciwon kai ba shi ba ciwon jiki ba shi kuma ba zazzabi ba dan yana zuwa da zazzabi shi ma da kuma tsananin ciwon jiki da tsananin kasala so irin wannan so da yawa sai mutum ya ji a ai lallai gajiya ce ba wai ruwa rashin ruwa ne a jika ya kawo hakan ba, to haka sai ya sa sai mutun ya manta da shan ruwan, sai ya dinga tunanin ai gajiya ce idan ya je gida zai huta. To wani lokaci haka kawai sai kaga ya zo tashi ko yana zaune kawai sai ya dingire sai suma, so idan ba ai wani taimako na gaggawa ba sai ya kawo wani matsala har sai kaga ya shiga koma, a haka ma sai kaga mutun an rasa shi.
Kamar suwaye suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta
tsakanin shekarun kaman yara wanda suke kasa da shekara 5 da kuma manya wanda suke daga shekara 40 a Najeriya zuwa sama, sun fi shiga wani hayyaci a bangaren wannan heat stroke, dan saboda wanda suke da girma sai ya zama jikinsu ya manyanta har ya kai ga cewa jikin baya jin kishiruwa yanda ya kamata. Idan ruwan yayi kankanci jikin baya gaya wa kwakwalwa cewa ai ruwan yayi kankanci har ya kai wani munzali da zai iya kashe mutum, dan saboda jikin akwai tsufa a jikinsa, kaman mai masu ciwon suga ne, in ciwon sugan yayi sannan shekaru suka zo sai mutum sugan shi yayi kasa amma bai sani ba, ko kuma sugan shi yayi sama amma baya jin wani alamu, to haka shi ma wannan bangaren. To irin wayannan shekarun sai kiga an samu rashin ruwa a jika, to amma har ya kai kamar lita 2 kusan lita 2 da wani abu, to amma kuma mutum bai ji alamun hakan ba, wanda duka jikin dan adam yawan jininsa lita 5 ne da dugo 6 bai wuce haka ba.
Kamar yanzu da ake kafar Saudiya, yanayin ranar mu da muka saba gani a Najeriya ba ɗaya bane, to shin yaya shiga rana sannan kuma da shan ruwan sanyi, misali kaga mutum yana rana yana shan ruwan sanyi ko kuma daga ranar sai ya shiga wuri mai sanyi, shin wannan zai iya cutar da lafiyar mutum?
Ana son in za ka yi haka ya zama ka yi shi sese, kada daga rana kwal sai ka shiga inda yake yayi sanyi kau, to a haka mutum yana iya masuma, yasa ake son komai shi baina, saboda haka yana da kyau in za ka yi haka ka soma shiga inda ba shi da sanyi kau, sannan kuma daga nan sai ka shiga inda yake. A haka ma gaskiya ba a baka shawaran ka shiga inda yake da sanyi kau, dan ba lafiya bace sanyi kau din nan, baina dai.
Ta yaya maniyatan mu na Najeriya za su kare kansu daga cin karo da wannan matsala ta heat stroke, wato wanda tsananin zafi ke haddasawa wanda takan kai ga ma rasa rai?
Gaskiya wannan abinda Bahaushe yake cewa rigakafi tafi magani shine kawai zai iya fidda mutum daga wannan kangi, dan saboda idan zaka jira wai har ka ji alamar cewa lalle ka kai ga munzalin da ya kamata ka sha, to karshen ta sai an kai ka asibiti sannan zaka san ina kake. Amma idan duk sanda zaka fita daga gida ka fita da yar robar ka ta ruwa kana gunza kana rufewa ka ajiye, bayan yan mintuka sai ka kuma gunza ka ajiye, in ta kare ka dan samu wani waje, shi a nan Saudiya akwai wurare in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman aje, sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida. Kakka damu da maganan wai fitsari, gwanda kai fitsarin da a ce akai ka asibiti.
To likita, shin wani irin shiri ma kuka yi, kamar asibitoci nawa ne aka kafa a nan Makka domin kula da lafiyar maniyata?
Mun lura da ina mahajjatan Najeriya suka fi yawa, sai muka kafa babban headquarter namu a wannan bangaren. Yawanci za su yi tafiya ne kawai sai su zo. Muna da asibitoci manya, yan sesa wanda za a iya dan kwantar da mutum a dan kara mai ruwa guda 2, sannan muna da guda 3 a cikin Makkan kanana wanda su za a tankade da rereya ne, in ya kama sai a kawo ka wa'innan manyan ku a kai ka wajen Saudiya inda aka ga abun yana da tsanani, sannan kuma a nan wajen kaman masu wanda suke da ciwon suga, ciwon hawan jini da makamancin haka, asma, irin wa'innan suna iya zuwa nan wajen su karbi magungunan su koda sun batar ko kuma basu sun manta basu zo da shi ba ko ya kare.
Najeriya ta yi rashin maniyatan ta, to likita dama ba su da lafiya ne ko kuma bayan rasuwar akwai wani bincike da kuka yi, akwai wani abu da ya haddasa rashin nan?
Allah ya ji kansu da rahma, mun yi bincike sosai akan su sannan mun ba da rahoto ga shugabannin mu, amma gaskiyan al'amarin shine sun zo suna da akwai cututtukan dama gaskiya da suke damun su tun a gida, kuma ƴan uwansu sun san haka, saboda haka wannan dai a fatin karan kwana ne yazo da shi wanda ko a Najeriya suke watakila hakan zai faru kuma watakila Allah ya kira su ne nan watakila sun samu sun yi gam da katar rasuwa a kasa mai tsarki amma gaskiya suna da cutar su na jikin su kuma yan uwan su sun san haka kuma mun yi iya kokarin mu anan don kula da su daidai gurgudu yanda babu wani abu da za a zata zai tashi ba tare da kula da su ba
me zaka gaya wa su sauran waɗanda kake jagoranta likitoci domin duk inda suka shiga su wayar da kan manyatan nan akan wannan matsala ta wato cutar da tsananin zafi yake haddasawa
wannan na farko da muka ba su likitoci da sauran ma'aikatan lafiya a Najeriya shine kan wannan maganan cutar heat stroke so da muka zo nan sai aka ce ai ana tunanin hakan ma zai hayayyaka sosai so sai muka ƙara zage dan sai muka sanarwa cewa duk inda ma'aikacin lafiya ya hadu da mahajjaci ya sanar da shi cewa kada ya bar gida ba tare da ya fita da korar ruwa ba yadda na yi bayani dazu ka gunsa ka aje riga kafi tafi magani wannan bangaren
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa riga kafi ya fi magani huta lafiya
Allah yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Lancha na Dynamic Word Assembly New Caro. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyi mana Yesu ne ya koyar ma al'umman sa da cewa duk abin da zaka yi kai dan Allah ba zaka yi dan mutum bane domin sakamakon mu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kai mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kai mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane to dan Allah kake masa saboda ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi ranan kashe za mu samu sakamakon sa assalamu alaikum
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC a zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya